sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya ji mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 8 ga watan Mayu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji rahoto akan bikin ranar kafa kungiyar bada agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da aka yi a jamhuriyar Niger. Muna kuma dauke da hirar da murya Amurka ta yi da Honorable Baffa Dan Agundi na Majalisar Dokokin Jihar Kano akan neman kirkirar ƙarin sarakuna hudu a jihar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Shin ya kuke ganin matakin na kirkirar ƙarin sarakunan yanka masu daraja ta daya da gwamnatin jihar Kano ta sanya wa hannu? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce ƙasarsa za ta dakata daga bin umarnin daina aikin iza sinadarin uranium da jirkitaccen ruwa, wanda ya wajaba kanta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na nukiliya. Yau din nan Laraba, Rouhani ya ce tunda Amurka ta janye daga yarjejeniyar har ta kuma kakaba ma Iran takunkumin tattalin arziki, kuma gashi ma sauran kasashe da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ba za su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba. A maimakon haka, sai suka yadda da matakan da Amurka ta dauka kan Iran na shafar fannonin mai da bankin Iran. Iran ba ta da wani zaɓin da ya wuce wannan. Ya ce ya ba su kwanaki 60 su canza al'amura saboda matakin da Iran za ta ɗauka nan gaba zai haɗa da ci gaba da iza sinadarin na uranium mataki na sama. Duk da haka, idan sauran ƙasashe suka yi aiki tare da Iran, Rouhani ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da bin doka. Wani harin bom na ƙunar bakin wake da aka kai da safiyar yau din nan Laraba a harabar wani masallaci a birni na biyu mafi girma a ƙasar Pakistan, wato Lahore, ya halaka mutane aƙalla 8 ya kuma raunata wasu 20. Ana kyautata zaton wata motar 'yan sanda da aka auna wa harin daura da ɗaya daga cikin ƙofofin masallacin. Jami'an 'yan sanda aƙalla 5 ne suka mutu a wannan harin, a cewar Arif Nawaz, babban jami'in 'yan sanda na lardin Punjab. Masallacin da sufaye wanda aka gina shi tun a ƙarni na 11, wanda aka fi sani da sunan Data Dabbar, na ɗaya daga cikin mafiya girma da aka kuma fi ziyarta a ƙasar. An taɓa kai masa hari a baya, ciki har da harin bama-bamai a shekarar 2010, wanda ya kashe mutane 40, tun a lokacin ya kasance cikin kulawar 'yan sanda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga shekarar 1985 zuwa shekarar 1994, kamfanonin Donald Trump sun yi asarar dala Amurka sama da biliyan 1, al'amarin da ya sa Trump gabanin zabensa na shugaban ƙasa ya iya kauce ma biyan haraji na tsawon shekaru 8 daga adadin shekaru 10, bisa ga wani rahoton jaridar New York Times ta jiya Talata. Trump yakan bayyana kansa a matsayin ƙwararren ɗan kasuwa mai cin gashin kansa, kuma ƙwararren a harkokin kasuwanci. To amma yayi shekara da shekaru yana ta asarar kudade fiye da kowani mai biyan haraji a Amurka. A cewar jaridar The Times, wadda bata yi amfani da ainihin bayanan takardun harajinsa ba, amma ta yi amfani da bayanan wani wanda ya ga takardun da ya shaida mata. A yau Laraba, 'yan ƙasar Afirka ta Kudu suka jira a layi a rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen da ake yi a ƙasar, wanda ta yi shekara da shekaru cikin taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma yawancin hanci da rashawa. Wannan zaɓen gwaji ne ga jam'iyyar shugaban ƙasa Cyril Ramaphosa, wato jam'iyyar ANC, wadda a baya ta yi matuƙar farin jini, wanda kuma ke mulkin Afirka ta Kudu tun daga lokacin da aƙidar wariyar launin fata ta zo ƙarshe shekaru 25 da suka gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da a yau 8 ga watan Mayu kasashen duniya ke bukukuwan tunawa da zagayowar ranar cika shekaru 160 da kafuwar kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira Red Cross da Turanci, reshen kungiyar a jamhuriyar Niger ya gudanar da shagulgulan cika shekaru 55 da soma gudanar da nasa aikin a wannan ƙasar. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Farfajiyar makarantar firamarin unguwar Cité de Pité birnin Yamai kenan, lokacin da kungiyar Croix Rouge ko kuma Red Cross ke bikin tunawa da ranar cika shekaru 55 da kafuwar reshen ta a jamhuriyar Niger, abinda ke zama wani lokacin bitar ayyukan agajin da kungiyar ta gudanar a wannan kasa, inji Usman Ibrahim, ma'aikacin agajin kungiyar Red Cross.
In kama akwai taimakon mutane wanda za a yi kama suna cikin wani mugun yaƙi, wannan CICR hanya ta ce ta taiko donan duka aikukan da ke da kwai na taimakon jama'a cikin wannan lokacin. Kamar yan akwai wani mugun hazo ko wani suruwa ko wani gobara, wani abu dai wanda ya kimanta da wani tashin hankali wanda ba shi ne, shine nake ce ma FECR ita ke kula da wannan aiki, ita ke kula da wannan coordination din ta wannan activity din a wannan zamanin. An kuka dauki kungiyar kurwaro ta Niger ko a cikin yaki ko a cikin wani minene ko ma a cikin lahiya laudu wanda ke cikin wani mugun hali, ya kamata kurwaro Nigerian ta taimake shi.
Kodai ke kasashen duniya sun rata ba hannu akan yarjejeniyoyi masu kunshe da sharuɗan mutunta ƴancin ma'aikatan agaji a fagen fama, halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yau a duniya na jefa ma'aikatan agaji cikin haɗarin rayuwa, kamar yadda abin yake a jamhuriyar Niger da makwabta. Alashi Alaguma shine mataimakin shugaban kungiyar Croix Rouge a wannan ƙasa.
Yara masu aiki sa kai su wajen miliyan 120-130 su ne suke, amma ba a ciya da safiya zuwa maraice ko cikin dare an tashi ba a ƙare ba lahiya, a'a ana samu. Akwai inda ake wasu ƴan ta'adda su zo su ɗauki motocinsu, wasu ƴan kura suna cikin aikinsu a bisa aikinsu ana huda musu rai, wasu kuma na kiya ke ɗora musu bisa hanyoyin motocinsu. Wannan bai katse mana hamzari da abu ne na sa kai, kuma sai dai kurin abu ne wanda aka ce a sa kai, kuma ana roƙon Allah, Allah ƙara taimaka mana.
Fannin ilimi da kiwon lafiya na daga cikin fannoni na daban da kungiyar Croix Rouge ke tallafawa jama'a a kasashe masu tasowa, kamar yadda kungiyar ke ci gaba da kafa makarantun firamare a nan Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah gaida Sulaiman Muni Barma. To daga Niger yanzu kuma zamu je jihar Kano a Najeriya, inda a yau Laraba gwamnan jihar Abdullahi Ganduje ya amince da kudirin dokar da ƴan majalisar dokokin jihar suka sanya wa hannu. Honorable Baffadan Agundi, shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar ta Kano, yayi ƙarin bayani akan wannan matakin ga hira da Muhammad Ibrahim Kuriyayi da shi.
To kamar yanda kuka ji, bayan majalisa ta yi zamanta a yau ta zartar da dokar ƙarin masarautu guda hudu akan guda ɗaya da ake da ita a jihar Kano, wanda ya haɗar da Ƙaraye, Bichi, Rano da Gaya. waɗannan guda uku gaya rano ƙaraye dama suna nan soke su ake saboda wani dalili kuma yanzu aka sake da da su sai buci da aka girgire ta sabuwa wanda a cikin dokar muka tabbatar da cewa dynasty na Malam Dabo wato wanda suke sarautar Kano na Malam Dabo su ne za su ci gaba da yin sarauta a wannan masarauta ta buci. Haka kuma duba da al'amari na gado mun amince da cewa wanda yake sarki a bici idan Allah ya kaddara yana raye Allah ya karbi ran sarki wanda yake Kano zai iya nemar wannan sarauta ta Kano. Haka duk wani hakimi da ya samu kansa saboda an yi demarcation na kananan hukumomi zuwa waɗannan masarautu daban-daban su ma za su iya hakiman da suke wannan guri wanda suke ƴaƴan sarki ne sun gaji su yi sarki na Kano za su iya neman sarautar Kano.
Ina makomar sarkin bai a wannan fasali da kuka yi.
To masarautu da aka yi wanda suka samu kansu a yankuna za su kasance a yankunan da suka sami kansu a matsayin masu nadin sarki a wannan yanki.
Ko za ka ƙara haske game da matsayin misali sarkin bai dangane da sabuwar sarauta da aka yi masarauta da aka yi a bici da kuma makomarsa a ta Kano?
To kamar yadda aka yi jigawa duk wanda ya sami kansa inda ya samu haka aka yi zartar sanda aka yi jigawa kaga akwai hakimai na Kano da daban-daban da sauran sarautu da suka samu kansa a bangaren jigawa amma tunda wannan bangaren Kano ne wancan state aka yi amma tunda wannan bangare ne na Kano ita doka matsawar a cikin jiha take za a iya kallanta ai mata kwaskwarima a sake mata kwaskwarima kullun zaka ga ana gyaran doka saboda duk abin da kai a matsayin ka na dan adam zaka zo ka ga wata rana okay kaza yafi dacewa da kaza kaza yafi dacewa da kaza ko kuma kaza yazo zamani yazo ya taho da kaza dole ka gyara abin ya zama daidai da irin wannan al'amari
Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin nan na kirkirar karin sarakunan yanka masu daraja ta 1 da gwamnatin jihar Kano ta yi. Amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga Kaduna. To Malam Bello muna jin ka.
To gaskiya dai wannan abin da masarautar Kano da majalisa suka yi ba kyau. Saboda siyasa ne kawai tsabashi. Wallahi siyasa ne kawai amma bai kamata masarautar mai tarihin shekara 3,800 a zo yanzu a ci a yi karkala saboda siyasa saboda gwamnati ya ga abubuwan ba su mai daidai da yake su ba. Saboda kamar da talakawa kasa kan da Allah wannan abin da gwamnati Kano suka san ta yi, gaskiya yana rawar tarihi a Najeriya gaba idan sarauta Kano sarauta ce mai tarihi shekarar 300 sannan wani a zo a katar 30 saboda siyasa. Saboda ka gwamna wannan Kano Kano kawai ke yi. Mu ji abin da muka fata Ubangiji Allah san mutane kan azumin lahiya, amma dai wannan siyasa ce.
To mun gode Bello Sokoto da ra'ayinka. Yanzu kuma zamu je can kudu Port Harcourt.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To sunana Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To Mallam Salisu Mai Dabino, muna jin ka.
Sai dai aje sai a hakuri, wallahi ban tawa da radio ban san abdan mawuyin da ake abin nan.
Muna son mu ji ra'ayinka ne akan matakin kirkirar ƙarin sarakunan yanka masu daraja ta daya da gwamnatin jihar Kano ta yi. Me zaka ce game da wannan?
To alhamdulillahi, in abin zai zama alheri ne, Allah ya tabbatar da shi ya zama alheri ga jihar Kano. In kuma ba zai zama alheri bane, Allah sare ya tabbatar musu abin da za a ga, addu'ar da za mu yi musu kenan.
To mun gode Mallam Salisu Mai Dabino, za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, an sha.
Kashto Alhaji Musa Garo, layin ka ya goce, amma ka sake kwatanta kiran mu. Muna nan dai har yanzu a Kaduna.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Kana magana da YY Gusau.
To YY Gusau, muna jin ka.
Wallahi ina murna da samun ku. Na fi shekara 5 ban sami ku ba sai yau.
Allah sarki, to mu ma mun yi murna da samun ka.
Wallahi.
To YY Gusau, ina ga kai ma layin ka ya goce. Yanzu kuma zamu je Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, Jina Sokoto, Najeriya. Mai blouse kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To mai blouse kala kala, muna jin ka.
Eh, to dangane da wannan mataki da musamman ma ƴan majalisar Kano suka doka na wa'annan masarautu, to ba abin da ma zamu ce ille in dai haka shi ya zama ga alheri ga wannan jaha ta Kano da kuma Najeriya baki ɗaya, to muna goyon bayan sa. Kuma muna fatar Allah ya sa wannan zai kawo ci gaba a Kano da ƙasa baki daya. Wannan ita ce gurin mata. Na gode BOA.
To mu ma mun gode mai blouse kala kala. Yanzu kuma za mu je Bauchi.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Bauchi?
Kuna tare da Kabiru mai kaji cele da ce abu na kungiyar zaɓuɓɓukan kare taimakon juna na shekarar hukumar kirfi.
To muna jan ka Kabiru mai kaji.
Eh, gaskiya wannan Maurya kuɗin kwari bai magana kan ake ko?
Ka ce mene?
A ni kuna magana akan magana Kano ne, na magana.
Eh, batun Kano muke yi kwarai da gaske. Me zaka ce game da wannan?
Magana kare ji. Eh, wannan gaskiya wannan abin yayi kyau yadda ya kamata, don jihar Kano babbar jiha ce. Ko da ga mawura kwaya goma kara jihar Kano yayi daidai da ita Kano. Gaskiya mu da goyon ba mutanen Najeriya a gara mata wannan ainihin masarauta din yana da kyau.
To mun gode Mallam Kabiru mai kaji. Yanzu kuma za mu je Kana. Assalamu alaikum.
Ano alaikum salam, magana daga Kano ne? Umar Safiyanu daga Kano ne.
To muna jan ka Umar Safiyanu.
Ni abin nake gani na goyi ba, amma majalisa ta yi kuskure guda daya. Idan ma jan sanda ta ba su ba fari ba, saboda shi farin sanda a dinki a hankali. Ai da jan sanda suka yi wannan, kuma sai a samu wadansu suka zo su tsoro bishin din abin, amma yin safarin sandan ne gani sun kuskure ana da ma jan sanda suka ba su daya, amma alhamdulillah Allah ya wuce gaba, Allah ya sa hakan shi ya fi alheri. Yanzu Majalisar Safiyanu.
To mun gode Umar Safiyanu da ra'ayinka, zamu sake komawa Kaduna.
Hajjiya Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai Mallam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya lauya, azumi kuma.
To da godiya.
To Hajjiya Maryam Dauda, game da siyasar Kano fa, yau ba Allah da na saba wankewa zan wanke ba.
To
akan siyasar Kano, magana ta gaskiya, in gaskiya ta zo, in muna tare da kai, sai abin da bai dace ba za mu gaya ba. A kafa wannan naku da sauran kafa sai mun shaye ba mu gwamnatin gani ko mun ci a zaɓe ta, amma wannan ba na tare da su. Siyasa ne dumu-dumu, mun ga sanda aka ji aka dinga yage wuta mai martaba. Kuma ina so in ba kana tarihin siyasar Kano, haka makarfi da ya zo raba masarautu har yanzu ba mu samu kwanciyar hankali. Ya kamata majalisar nan su daina sa siyasa, shi abin da zai fitar da al'ummar Kano da masarautar Kano tarihin da ta yi shekara dubanni suke a wannan martaban kansu sa siyasa suna iya sauka wata gwamnati kuma ta zo ta ƙara rushe inda suke so su kafa shawaran da muke ba su kenan da fatan za ku tashi lafiya
to mu ma mun gode Mallam Murtala daga Kaduna za ku ba sake komawa Bauchi Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi Malami ko malama ta Bauchi ko muna tare to ina ga layin ya goce daga Bauchi amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi muna so mu ji ne daga gare ku akan matakin kirkirar ƙarin sarakunan yanka masu daraja ta 1 da gwamnatin jihar Kano ta yi sai a kira a bayyana mana ra'ayoyin to har yanzu dai muna nan a Bauchi
Alhamdulillah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Bauchi?
Kuna tare da Haruna mai gyaran radio a bisa kan iyakar karamar hukumar Shira a jihar Bauchi.
To muna jin ka Haruna mai gyaran radio.
Wato alhamdulillah na ji maulidin da kuke a kayan maganar masarautar Kano da aka fofi gani.
To me za ka ce?
To ni ana wa ra'ayin ai kamata yayi wato duk inda ka ware yaro ya kamata ka ware shi daga kara ya zama yana kasu da kai ba wai ka me da shi da kai da shi ku zama daidai ba saboda haka abinda aka yi lalle siyasa ce ta shiga amma har ga Allah abinda suka yi ya kamata a ce an yi tunani a kayan sa ba wai cewa akai kokar ai ba amma kamata a ce an mai da su masu jasanda ba wai a mai da su masu farar sanda su zama ɗaya da su da masarautar Kano ba
to mun gode Mallam Haruna mai gyaran radio yanzu kuma za mu je Gombe
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Gombe
kuna magana da Rabi Abdullahi wanda aka fi sani da Algo Alkaltungo
to muna jin kamalan Rabi'u
to gaskiya abunda gwamnatin jihar Kano ta yi akan harkar siyasa magana sarakunan nan suna son su tare fitina ne kawai ba wani abu ne
me yasa ka ce haka
ta shiga ciki domin wata gwamnati in ta zo in ne da sarakunan nan wata siyasa gwamnati ta zo ita ma za ta iya cirewa kin ga za a kawo rikici.
To Mallam Rabi'u Abdullahi kenan daga Gombe mun gode gare ku masu sauraron mu da kuma waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayoyi sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4 saura minti wato karfe 4 da minti 52 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da labarin karawar jiya a gasar cin kofin Turai tsakanin Liverpool da Barcelona za mu soma labarin wasannin na yau. A wannan karawa dai Liverpool ta yi abinda da farko ake jin ba zai yu ba. Bayern ba sa makon jiya ta lallasa ta da ci 3 da nema. Amma a bisa dagewa da aniya Liverpool ta baiwa marada kunya inda ta lallasa Barcelona da ci 4 da nema. Kamar ƙarya amma gaskiya ce. Yanzu ga yadda Liverpool ta zira ƙwallayen ta a raga.
Works forward with good anticipation by Mane and Henderson driving on Henderson and the goal for Origi. Alexander-Arnold wins it back and Mane sprinting into the middle.
Da kuma yadda wasu masu sha'awar kallon suka ga wannan nasarar.
Sunana Abdulmalik. Ni sabata Liverpool. Na ji dadi sosai wallahi.
Ni sunana Zakari, magoyin bayan Liverpool. Ni ina da imani kamar Liverpool da su ci maci. Ni cikin imani na ma na san sun ci ma mafi ga haka. Kwarar na ji dadi. Ai jiya da murna na yi kwana. Ban taba jin murna haka kamar na jiya ba.
Sunana Nabil. Ni supporter Manchester ne. Jiya wasan ya bar na yi murna sosai saboda ni ban expect Liverpool ya ci fudu ba. Amma da aka fara wasan ni da ƙarshe na yanka masu yi nasara. Sa nasaran da suka yi kuma shi ya kara mini wani kwazo kaman nan gaba su yi nasara cikin aikin.
Tsohon chairman kwamitin manejojin hukumar kwallon kafar kasar Ghana George Jeffrey ya gargadi mai horas da Black Stars wasa ko sai afiya yayi ta maza wurin zaben na ƴan wasan da suka zaku don cin kofi na Afirka na ƙasa da ƙasa na shekara 2019 wanda rabon Ghana da ta ci tun a 1982 game da abinda George Jeffrey ya ce ne ƴan wasan da za a zaba zai yi tasiri ga nasarar Ghana a gasar ta bana. Kociyar Black Queens Mercy Kwakutego ta ce ƴan wasan ta sun shirya wurin kare kambansu na Wafo Zone B Cup na ƙasa da ƙasa a Ivory Coast tun a ranar Litini ne. ƴan wasan na Ghana sun ka isa birnin Abidjan kuma tuni sun soma atisayi a Champro Sports Stadium. Lashi wasan farko na gasar ya ɗibiya wa ƙasar Ghana wani irin nauyi. Tego ta ki faɗawa ƴan jarida. Shahararren tsohon ɗan wasan Ghana wadda kuma yanzu mai koyar da wasa ne Mohamed Bolo ya ce House of Oak ta tabbatar da ci gaba da kokari da take yi yanzu a gasa na musamman na hukumar kwallon kafar Ghana. Tsohon kociyar na House of Oak ya bukaci su ci gaba da wasa yanda sun kai da Wafa FC a ranar Lahadi inda suka lallasa ta da ci 4 da nema. Da wannan labari na House of Oak muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanul Lamuk tare Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadan.
Sunana Abubakar Waziri daga Bauchi. Wato azumi yana da tasiri a rayuwar dukkan wani ɗan musulmi baligi mai hankali wanda yana cikin rukunin musulunci da aka shaɗa a kan kowane musulmi. Idan ka duba lokacin da aka ce maka azumi ya zo za ka ga mutane an koma ga Ubangiji, yawan karatun Qur'ani, ziyarce-ziyarce, kyauta, sadaka, kama ga ɗabi'un jama'a ma da harkar lasu ta yau da kullum za ka ga ta canja. To azumi yana da tasiri sosai a harkar mutane. Likitoci da dama sun bayyana cewa azumi yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin garkuwar jiki baya ga wasu cututtuka da dakakan ɗan yau saboda ciye-ciye da kake yi kake labta ma jikinka da cikinka. Azumi yakan magance irin abubuwa a likitance ma akwai wannan balantana kuma a zahiri ma kana ji a jikinka.
To mun gode yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce kasarsa zata dakata daga bin umarnin daina aikin iza sinadarin uranium da jirkitaccen ruwa wanda ya wajaba kanta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na nukiliya. Yau din nan Laraba Rouhani ya ce tunda Amurka ta janye daga yarjejeniyar har ta kuma kakaba ma Iran takunkumin tattalin arziki kuma gashi ma sauran kasashe za su rattaba hannu kan yarjejeniyar ba su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba. Maimakon haka ma sai suka yadda matakin da Amurka ta dauka kan Iran na shafar fannonin mai da bankinta. Wani harin bam na kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau din nan Laraba a harabar wani masallaci a birni na biyu mafi girma a kasar Pakistan wato Lahore ya halaka mutane akalla 8 ya kuma raunata 20. Daga shekarar 1985 zuwa 1994 kamfanonin Donald Trump sun yi asarar dalar Amurka sama da biliyan 1, al'amarin da ya sa Trump gabanin zamansa shugaban ƙasa ya iya kaucewa biyan haraji. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyarmu Mr. Robert, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.